Cynthia.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron Zinziya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawale Karaye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat, da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Safi. Za mu dora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai gare ku.
Najib Safi, ita ne majalisar nasiha ta gamsu a kawo wannan irin committee ko hukuma, kuma tana ganin shi committee zai iya tasiri wajen samar da maslaha ko sulhu tsakanin mabambanta addinai da yare.
Wato abin da nace in za a cire ɗabi'u irin na yadda al'umma suke fahimtar gwamnati, domin kusan yanzu in ka kula mafi yawan al'umma sukan ɗauki abubuwan da gwamnati take cewa za ta yi kawai, kaman za a zo ne dai kawai a taro a yi biki a yanka almakashi da wasu abubuwa shikenan a ce an tashi. Daga nan kila za a ga ba za a sake waiwaya abin ba, daga nan kila ba wani babban jami'in gwamnati zai sake bibiyan ma me ke faruwa. A kila dai an ɗauki jama'a ne an sa su aiki, kila kamar yadda malam ya faɗa a wani ya bauta ma jam'iyya kaza, kila ya yi wahala kaza an ɗauko shi an sa cikin wannan committee kila ma sai su yi wata shida ma in suna neman su ga gwamnati su bashi wani bayani ba za su iya ba. Mafi akasari za ka cewa duk committee in an ce an kafa committee a Najeriya, dan Najeriya yanzu hatta wanda bai je makaranta ba yana ganin cewa kawai shikenan magana ta mutu, kamar a ce an bada mutum beli ne ana zargin shi da wayansu abubuwa na laifi shikenan wannan abu ya mutu. To idan za a irin abubuwan da ake committee irin na baya ana kallo daga tai da masu angwani da hakimai suna faɗin ga abin da zai faru kaza a jakunan wani a yi kaza ga wani, aka yi buɗar da wani alamar sai abin ya girma ya girmama ya gallabi al'umma, sannan a zo a ce za a kafa kwamiti a zo ana rubuce-rubuce daga ƙarshe takardun ma a neme su ina aka yi filin wannan abubuwan a rasa ina suke. So in irin wannan abin za a yi, to wannan abin sai a ce kar ma a yi a ƙar gwamnati kawai, tunda ba ta iya ba, to ta ƙarfafa waɗannan ƙungiyoyin da suke yi ta nuna musu cewa tana tare da su, me kuma suke yi kuma a ba su goyon baya, ya fi a ce kuma an sake kafa wani kwamiti wanda za a je a ɗauko ƴan bokon da kila ba ma hulɗa suke da jama'a ba, a kila waɗanda suke kusa da gwamnati wanda ba su ma san menene matsalolin al'umma ba. Amma idan za a yi kwamiti na gaskiya wanda zai tsaya yi aiki irin na gaskiya, akwai wuraren da ke kula da addinai beru-beru ɗin da ake cewa na Islamic da na kuma a Christianity, sai a ɗauko su zuma a ƙarfafa su a haɗa su da waɗannan ƙungiyoyin su rika aiki hannu da hannu, yadda ɗan ƙungiya zai tashi ya shiga cikin billahi la ilaha illa huwa, daga nan wurin zuwa wurin ƙudawa mun shiga garin da ake ce mashi Rimi kwata-kwata, mun je mun samu ƴan ƙabilar baki ne a wurin, su suna mamaki ma wai mu daga gidan TV ma har mun iya zuwa mun san cewa akwai jama'a a wurin, wani gwamnati ce ta furin ta kai musu wani wuta, zaune suke suna zaman rayuwarsu tabbas san ma kamar Allah ya yi gwamnati ba. Saboda haka in gwamnati za ta yi aiki da gaske ta yadda kuma cewa da gaske take ba wai kawai za a kaddama ba ne, to yana goyon baya. Amma idan irin yadda ake shaka tafin nan na kwanakin baya, to kar ma a kafa kawai.
To Allah shi ya yi da jin tsage a barin kuma gurin malam. Amma wannan karan inda ba malam ya so ya ƙara haske akan committee ba, ina so mu yi magana mu koma tushen abinda yake kawo tashtashan kula. Wasu na ganin me yasa da ba a rigiman nan, da can me yasa ba a rigiman nan, zaka ga kamar inda Najib Tsafe ya buga misali da zo lokacin su Sardauna, ai akwai kiristoci akwai musulmi, menene iyaye za su yi ne malam yanzu?
Wato babban abinda za a yi din shine wato su iyaye su zamana sun dauki aikin da Ubangiji ya ba su na cewa su ne makarantar farko. Shi yaro makarantar shi ta farko shine mahaifinsa da mahaifiyarsa, sannan a wannan makaranta kuma babu kaman mahaifiyarsa domin ya fi zama tare da ita, amma headmaster makarantar shine baban mahaifi. To shine tun farko a rika dasawa yara soyayyar halittar Ubangiji, musamman mutane, ka zaunar da ƴaƴanka ka rika ga musu cewa ai Kirista ba mutumin kirki bane misali dan kana musulmi, kaga yaranka yanzu ya dauki wannan dabi'a zai amfani da ita duk inda yaga Kirista yaga mutum wanda ba na kirki ba. Ko kuma ka rika ga yaranka ce a musulmi ba mutumin kirki bane saboda kai Kirista ne, kaga duk inda yaga musulmi yaga mutumin da yake ba na kirki ba, sannan kuma zai ga wa wasu. Amma misali in a wajen wannan ka nuna wa ƴaƴanka cewa musulunci daban musulmi daban, Christianity daban, Krista daban. Duk sanda musulmi yayi wani abu, to kar a ce musulunci ne yayi. Duk sanda Krista yayi wani abu, kar a ce Christianity ne yayi. Domin a kaida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci yace yayi, ba da aikin da shi yake yi ba. Krista ma ana so ne a lura da shi da aikin da Christianity yace yayi, ba aikin da shi Krista yake yi ba. Shine babban abu dai mu dasawa ƴaƴanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa dan uwan su ne. In ya girme su ya kai matsayin ya haife su to baban su ne. In kuma sun girme shi kanin su ne. In ya girme su wan su ne. Saboda duk asalin mu dai kamar yadda Al-Qur'ani yake nunawa cewa dukkan mu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne. Wato namijin shine Annabi Adam, macen ita ce Sayyidatu Hawwa, amincin Allah ya tabbata a gare su. To in yaro ya tashi da wannan to babu shakka zaka ga cewa ya so dukkan halittar Ubangiji, ya so dukkan mutane. Babban abun mamaki shine bangare na addini. Zaka ga mala'iku dai ba sa saban Allah. Amma a cikin Al-Qur'ani babu inda aka ce Allah yana girmama mala'iku. Amma ba halittar da ta samu cewa Allah yana girmama ta sai halittar mutane, halittar dan Adam. Shi ko mutumin nan ko Krista ne, ko Yahude ne, ko musulmi ne, ko na kirki ne, ko ba na kirki bane, Allah da ya ce yana mutunta shi, yana girmama shi. To babban abin da ya kamata kenan mu fara yi, mu dasawa ƴaƴanmu soyayya.
Rabaran ka fara wata magana makamancin wannan tambaya da kuma bayani da shi Sheikh Halur Marayi cewa hatana maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmuwa wajen ƙara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta addinai. Ta yaya iyaye za su kokarin sako sabon gine, sabon tushe tunda an riga an samu matsala?
Duba da yake son yaron shi ya zama na garin yaro ko diyarsa ta zama na gari, zai so ne cusa mata rayoyi da kuma kwaisoyi da za su taimake ta rayuwa na gaba. A wannan karni da muke ciki, mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba, kamar ana so a san yanda zai iya dangantaka da mutane. To idan ka tashi a gidanku ba kowa maka dangantaka da mutane ba, kaga ga kai kana da ilimi, ga kai da kwali, amma baka iya yanda za ka yi magana ba. An baka aiki kwana biyu a jikana ta fada da kowa wurin aiki, kwana an kawo maka file, maimakon ka lura da mai filin ya ce ayi kai ka damun ka shine waya kawo file, wanda ya kawo file ba dan garin ku bane, ba yaran ku daya ba, ba addinin ku daya ba. Wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati. Abin da yake sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya, kaga an shekara daya, domin mai yiwuwa wanda aka kai fadin sai damu waya kawo fadin, shin wannan aiki za a yi a garin su wane ne? Sai manta da cewa ba haka aikin gwamnati ba. Yau an tura maka shugaban dan sanda, maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda domin ya kama barayi, sai damun ka shine mai addinin shi, shi dan wani gari ne? To da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zo ya maka. To duka wadannan abubuwa su ne muke kokarin mu gane inda iyaye za su tarbiyyantar da yayansu su fahimci kikkiawar da zamantakewa. In a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na an yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da yake akwai na kikkiawar dangantaka, za a dauki malami a duba malamin nan, malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a? Kai mutum ma zai nemi zabe a duba mutumin nan, furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne? Duka waɗannan za su taimaka sosai. To idan an yi haka sai ka gani yara, don yara suna ji, suna gani, suna saurara, suna koyi. Malam ya wani bayani da zan, idan yau ni pastor ne, malam limami ne, sai yara na sun ji kullum a gidanmu ina zama ina cewa ko ne abokina sunan shi Sheikh Maraya, Maraya ma na zama a gidan shi yana cewa ko ne abokina sunan shi Rabin Hayab. Yaran malam da yara na duk inda sun ji Sheikh sun ce ma baba na ma na da aboki Sheikh. In yaran malam Allah sun ji Rabin sai ce baba na ma na da aboki malam Rabin, sai gan abun ya canza. Amma to yaro ya tashi ma ana ga mashi zai ta duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne, to tunanin shi kaman gaskiya ne, wannan ba daidai bane.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A tuna fa, zaman lafiya yafi zama dan sarki. A huta lafiya.
Zauna lafiya al'umma ta tsaka kunciya.